أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بايهكا إلى مكوغيسواتا الدين المسلم شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا قاري الله سبحانه وتعالى قوديا ديكام وأن رانا مي البركة ranar litinin 13 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da wato nawa 2 ga wata ko
na'am
2 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya a wannan babban masallaci na Juma'a na kan degar national a ungwayar tala babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar dan ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi a duk shekara a wannan masallaci tsakanin wato bayan sallar tarawih zuwa lokacin da ya saukaka wato kuma wannan shine darasinmu a wannan shekara na 12 a cikin suratul nisa wannan shine darasin mu na 15 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci
amin
ay ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi alaran ma ajiya idan ba manta ba mun tsaya a karshen aya ta 32 don Allah ya da zamu tashi farkon aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
نعم الله سبحانه وتعالى يسي ولكل وأن تنويني على كرنسا تنوين عودا عن الجملة هنغانيكو أتنبا أمبكم أنت بأن الله يسي للرجال نصيب مما اكتصبوا وللنساء نصيب مما اكتصبا توسيك كارا ولكل من الرجال والنساء نصيب kun gane ko wato Allah subhanahu wata'ala ce kowanne daga cikin wato mazaje da mataye ja'alna mawaliya mun sanya masa masu cin gadan sa kun gane ko yana da waɗanda za su gaje shi kun gane ko Allah ya ce mimma tarakal walidani wal aqrabun cikin abinda wato iyaye suka mutu suka bari da kuma waɗanda cikin abin da makusanta suka bari wannan gaba ta aya ko mu karasa fassara aya sai mu dawo sababin nuzul din abin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum wa'annan waɗanda kuka kulla rantsuwa tsakaninku da su kun gane ko wato fa'atuhum nasibahum ku ba su kasansu na wannan rantsuwa din da kuka kulla a tsakaninku da su idan ku ba su rabansu na wato rantsuwa da kuka kulla ko kuma tahaluf hada kai da kuka kulla tsakaninku da su na cewa za ku taimaki junanku kun gane ko Allah subhanahu wataala ce ku ba su wannan rabo inna allaha lalle Allah kana ala kulli shay'in shahida ya kasance wato mai sheda ne a bisa dukkan komai kenan duk abin da kuka kulla na tsakaninku da juna na alkawari to Allah yana nan yana sanar da shi yana sheda a kansa kamar yadda muka fada wannan aya ta sauka tana da asbabun nuzul kafin mu je sababin nuzul karkashin wannan aya da Allah ya ce wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli shay'in shahida qala ibn abbas abdullahi da abbas yake cewa wa mujahid da mujahid kenan abdullahi da abbas yace wa mujahid da babban malamin tafsirin nan mujahid wa sa'id bin jubair da sa'id bin jubair wa abu salih وقتادة وزيد بن أسلم والسد ودحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله سنفا دكا كاركشن فنو الله مدعوك كنسركي ولكل جعلنا مواليا سكتعي ورثة هنغانيكو ورثة كوان ندك تكم مزا كوماتا أنسا ياما سماس تنغانيسا هنغانيكو ينو كوان ندك تكم مزا iyaye ne ko makusanta kowanne daga cikin maza mata kai iyaye ne su ko makusanta ja'anna wato mun sanya mawaliya kun gane ko masu cin gadan su wanda in sun mutu za su gaje su me dalilin da Allah ya sa ya saukar da wannan aya sai mu karanta cikin asbabun nuzul shi ma yana ga ruwaya ce ta Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda
amin
Ibn Abbas yake cewa karkashin wannan aya ta yake cewa Abdullahi Abbas shine dai yake cewa fi qawlihi wa likullin ja'alna mawaliya a cikin fadan Allah madaukakin sarki wato kowanne daga cikin mazaje da mataye an sanya masu cin gadan sa sai ce mawaliya sai ce qala warathatun wato masu cin gadan sa sai ce walladhina aqadat aymanukum dangane da kalmar walladhina aqadat aymanukum wa'anda kuka kulla rantsuwa tsakaninku da su sai ce qala kana almuhajiruna lamma qadamu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama madinata muhajirai wato wanda suka taso daga Makka suka zo Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka taho bayan annabi ya zo Madina suka biyo shi sune muhajirun Ibn Abbas yace sun kasance yayin da suka gabato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina kun gane ko warasal muhajirul ansar sai ya kasance wato muhajiri wanda ya hijira daga Makka in ya zo Madina to yana yin gadan wanda ke Madina in ya mutu me yasa wannan yace Ibn Abbas yace kuma duna zurrahima ba tare da akwai dangantaka ta jini ba amma menene dalili yace li ikhwati lati akhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu saboda li ukhuwati lati akhan nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda wannan alaqa ta wantaka da manzon Allah ya hada tsakanin al-muhajiruna wal-ansar li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ta'aqa bainal muhajirin wal-ansar lamma wasala ila al-madina annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya zo Madina ya hada wantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina mutanen Makka sune ake cewa muhajirun kun gane wanda suka hijira suka baro wato garin su suka zo inda za su samu su nutsu su yi addinin su ba za a takura musu ba su ne Madina su kuma mutanen Madina an kira su da al-ansar masu taimako wanda suka taimaka ma wato musulmai da kuma addinin Allah subhanahu wataala da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba shi gudun masauki suka bawa wato sahabban sa masauki wannan wato alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin mutanen Makka da Madina bayan an yi jira sai ya kasance a farko lamari hatta da in mutun ya mutu ansari wanda aka hada shi alaka ɗan uwantaka da ɗan uwansa in wannan ya mutu to wannan ma yana gadar sa kenan zaka gaji ɗan uwanka wanda aka hada ku ɗan uwantaka ba tare da alaka ta jini ba
na'am
shi yasa za ku ga su kansu mutanen Madina sai mutum yazo wanda aka hada shi alakan nan ta ƴan uwantaka sai ya ce to zo mu je ina da mata ka zabi guda in sake ta wato in tai idda kun gane ko sai kai ka aura haka suka dinga yi har ma ake ka kissa ta Abdurrahman bin Auf shi da wanda aka hada shi alakar ƴan uwantaka da ya nuna masa sai ce Allah ya sa albarka a dukiyarka da iyalinka da wato a dukiyarka nuna mini kasuwa ina ake zuwa ai kasuwanci yaje fara da karamin kasuwanci har ya zama babban mai kuɗi kun gane ko wannan shine abinda mutum yana da gidan sama da ƙasa sai ya ce wancan dan uwan nasa ya dau na sama ya bar shi a ƙasa saboda ka aje daga saman da ya cutar da shi haka suka dinga yi wannan shine ƴan kwantaka ta addini ta huta jini saboda me wayu ufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka sahabban manzon Allah suka kasance suna fifita bukatar dan uwan su akan tasu mun gane ko wannan shi yasa mutum zai fifita wannan kuma alama ta imani shi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa har sai ya soma dan uwansa abinda zai soma kansa suka ce a wata ruwaya ta ce min alkhairi ka gani kawai ya je wani abu da shiriri ta da yake so ya ce shi ma yana so dan uwansa a wata ruwaya kaga sai ta ce ai min alkhairi na daga alkhairi to kaga wannan ke nuna sabon manzon Allah muminai ne na gaske suna kokarin tabbaka shari'a ta musulunci duk abin da yazo a cikin kitabu ko sunna ta manzon Allah suna kokarin su aikata a aikace kun gane ko suna kokarin su aikata a aikace to wannan shi yasa wannan aya ne dalilin saukarta shine lokacin farko suna gadan junansu to daga baya sai ayar bangaren nan aka shafe ta ta cewa wato koda wanda aka hada ka ɗan kwantaka koda ba ku da dangantaka ta jini zaka gaje shi sai Allah ya ce wani kullun ja'alna mawaliya mimma ja'alna mawaliya ko kowanne daga cikin mazaje da mataye an sanya masa masu cin gadan sa kun gane ko ke agaga wannan sai ta zo wannan gabar ta shafe wancan hukunci na farko min ma tarakal walidani cikin abin da iyaye suka bari wal aqrabun ko kuma ƴan uwa suka mutu suka bari cikin maza ko mata kenan akwai wanda za su ce su waye masu cin gado mun karanto su a baya ko ba haka ba mun san su waye cikin maza mutum goma a dunkule cikin mata nau'in mutum bakwai a dunkule in a rarraba ne cikin maza mutum goma sha nawa goma sha biyar in awarware ne cikin mata mutum goma ko ba haka ba to wa'annan da muka karanto su ne wa'anda Allah ya ce su ci gado amma dai ya kasance uwa ko uba ko ɗa ko ƴa ko in an ce ɗa ƴa da ƴa duk sun shiga ko kuma ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗaya kawai ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko ƴan uwan mahaifinka maza ne ko mata ko ƴaƴansu ya danganta da waye kenan in sun haɗu akwai wanda zai kange wani abinda muka mance a wancan lokaci na muka yi magana akan rabon gado ban faɗi hujubi bit tafsil ba mun ɗan taƙaice ne idan masu cin gado suka yi yawa to akwai waɗanda za su kare wasu kun gane ko in wani yana nan to wani akwai to a waye yake a gabansa sai ya kare shi kun gane ko ya hana shi cin gado kun ga to wannan aya da ta zo ta ce to duk kowanne daga cikinku to akwai wanda Allah ya sanya shi zai gaje shi to yanzu me ya saura tunda an kore cewa ba kowa zai ci gadon kowa ba sai Allah subhanahu wataala ya ce walladhina aqadat aymanukum su ko waɗanda kuka kulla rantsuwa tsakaninku da su kun gane ko waɗanda kuka kulla rantsuwa tsakaninku da su ya za ku da su to ga mafita da Allah subhanahu wataala ya fara kafin mu zo mafitar da Allah ya bayar dangane da waɗanda ku kullu rantsuwa tsakaninku da su ya ake kullu rantsuwar ya kasance wato tun can zamanin kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laraba suna da wata al'ada wacce idan mutun yazo waje yana neman ya hada alaka ta alƙawari tsakanin shi da mutanen da ya tadda a nan guri musamman ya ga suna da ƙarfi sai ya ce to mu yi tahalif mun gane ko mu hada kai tsakanin mu da ku in an taimako yazo kana neman taimako zan taimake ka in abin bakin ciki ya same ka tare ya same ni in abin bakin ciki ya same ka ya same ni haka za a yi tahalif din nan ba zan bar kowa ya taba ka ba in ya taba ni ya taba ka kun gane ko haka nan idan wato wani naku ya je yi kisa za a biya diya tare da mu za a hada a biya kaga dai an yi wal an kulla shine walladina aqadat aymanukum wa inda kuka kulla rantsuwa wani zubin za a hada hadda rantsuwa shi yasa aka kawo ta aymanukum ko ka kulla rantsuwar ku tsakanin ku da su cewa lalle idan wannan abu ya shafe ku to ya shafe mu domin a lokacin ana yin abin da ya wuce gona da iri idan ma naku ya je ya zalunci an to za a taba shi za mu hadu mu kare shi shine wannan kalmar da manzon Allah ya zo ya tabbatar da ita sai ya gyara ma'anarta unzur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta ko wanda ya zalunci sahabbai suka ce ya rasulullah mun gane dai wanda ya zalunci lalle ya kamata a taimake shi ko ba haka ba to ta yaya wanda zai yi zalunci ya za a taimaka masa sai manzo Allah ya ce ka hana shi yayi zalunci to su da ba haka suke ba a da gangan din yayi je yayi zalunci kuma sai a taimaka mishi wajen yin zaluncin nasa domin suna da fadi daya daga cikin shu'ara nasu yace duk wanda ma baya zalunci sai a zalunce wa man la yuzlam naman ce baitin da ma'anarsa dai zan kashe ce duk wanda dai baya zalunci to za a zalunce shi su haka suke kamar kaga rayuwa ce ta dabbobi ko ba haka ba dabba ce idan bitta da karfi ita ke cuta ko ba haka ba to wannan al'adu nasu suna nan a lokacin jahiliya suna yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna zalunci baya da kyau ibara sai aka batta a yadda take unzur akaka zaliman aw mazluma amma da niyya cewa ne wanda zai zalunci ka taimake shi ta hanyar ka hana shi zalunci to haka shine to abin da yake na daidai wanda kuka kulla rantsuwa tsakanin ku da waɗansu kun gane ko to wannan rantsuwar ta cewa za ku taimaki junan ku za ku bawa juna wato ƙarfi tsakanin ku da juna kowa zai taimaka wa juna har kuka kulla rantsuwa to ta wannan bangaren Allah ya ce to ku ba su rabansu shine fa'atu nasibahu ku ba su wato kasansu rabansu wanda kuka kulla rantsuwa tare da su kun gane ko wato ku ba su wannan rabo wanda kuka riga kuka yi alkawari za ku ba su sakamakon kun kulla alaka ta rantsuwa ta cewa za ku taimaki juna amma magana gado babu ita kun gane ko yanzu aka kore gado cewa wanda duk ba dan uwanka na jini ba ba ta yadda za ka yi ka gaje shi sai aka zo aka tabbatar da ni aka tabbatar da akwai taimako da akwai alkawari da su wasiya duka ai sun zo a maimakon wato gado da wanda bai da alaƙa ya gaje ka haka musulunci yake idan ya zo ya hana abu ya hana wani abu to zai kawo badilin shi da yawa za ka gani haka ne da ya hana zina sai ya halatta aure da ya hana shan giya sai kawo abubuwan sha masu yawa ba su da adadi ya halatta ba ba haka ba da ya hana cin mushe da naman alade sai ya halatta abubuwa waɗanda suke masu yawa wanda ba za ka iya ƙididdije su ba duk wani abu da ka gani Allah ya haramta shi to sai kaga ya kawo wani badil wani abu a kambacinsa wani abu a maimakonsa to Allah da ya hana wanda bai da alaka ta jini ya ci gado ga wani sai ya ce to amma idan akwai wasiya akwai rantsuwa kun gane ko akwai wani alƙawari to duka a cika wannan alƙawari shine yace wallazina aqadat aymanukum wa anda kuka kulla alaka ta rantsuwa da su na wani abu na dukiya da take tsakaninku ko kuma wani alƙawari na cewa za ku taimake su da dukiyoyinku to fa'atuhum nasibahum ku ba su rabansu ku ba su kasansu wanda kuka yi alƙawari za ku ba su kun gane ko inna allaha lalle allah kana ala kulli shay'in shahida ya kasance mai sheda ne mai bada sheda ne a bisa dukkan komai duk abin da bayi suka aikata wato allah subhanahu wa ta'ala yana nan kiyaye da shi yana tsinkayarsa ya san da shi kuma zai yi musu sakamako in a kansa in sun yi gaskiya ya yi musu sakamako wanda ya dace da su na alheri idan kuma sun yi cin amana da ha'inci a cikin da yaudara to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi musu wato hisabi da sakamako daidai abin da suka aikata sai Allah subhanahu wa ta'ala ce
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء مزاجي سوني ما سجاغورنشي دنگني دا ماتا ko kuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje sune masu iko ta hanyar jagoranci dangane ga mata me yasa Allah ya ba su wannan iko na jagoranci da tsayawa da kulawa da mata yace bima faddala Allah saboda abin da Allah ya yi musu na falala kun gane ko ba'dhum 'ala ba'd wato asashin su zuwa ga sashi wa bima anfaqu sannan saboda abin da Allah ya baiwa maza jagorancinsa da kulawa da shi da damka amanarsa na ciyarwa wato mace duk dukiyarta duk yadda take da shi komai talaucin namiji wato ba a dora mata ta ci da kanta ba namijin nan shi zai ciyar kun gane ko sai dai in ta yi masa sadaka amma hukuncin ciyarwa ko ita ta fi kowa kuɗi a duniya shi kuma ya fi kowa talauci in dai sun yi aure wato shine da wabi ma anfaqu fifikon da Allah ya tsora mazan wato a saman mata shine ta yana daga cikin sababa wabi ma anfaqu saboda abin da aka tsora wa maza na ciyarwa kun gane ko min amwalihim na daga dukiyoyinsu su maza kun gane ko Allah ya ce to fasalihatu kun ga mataye na kwarai na gari in baka san su ba to ga yadda sifofin su yake Allah ya ce qanitatu sune masu da'a ga Allah kuma masu biyayya ga mazajansu hafizatun lilghaib hafizatun lilghaib kuma sune masu kiyaye abin da Allah ya boye wato na al'aurarsu ba sa kaiwa ga wanda yake bai cancanta ya ganshi ba bima hafiz Allah daga abin da Allah ya tsare ya katange shi ya kare shi wato su ma ba sa zuwa su bude shi zuwa ga wasu mazaje da ba nasu ba Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna wa'annan wa'anda kuke jin tsoron kangarewarsu cikin mata to ga yadda ya kamata ku mu'amalance su a farko fa'izuhunna ku yi musu wa'azi ku ja hankalinsu ku yi musu gargadi wahjuruhunna karo na biyu in an musu wa'azi ba su ji ba to wahjuruhunna fil mabaji a kaurace musu a wajen kwana ga shimfida guda amma baka wato kusantarta ta hanyar mu'amala ta aure saboda wa'azi da ladabtawa kai idan wannan mataki ga wa'azi na uku ko in ce ga mataki na uku da Allah ya bayar wadribuhunna ku buge su ku dake su amma sunna ta ce duka wanda yake ba mai fasa jiki ba ba mai bata jiki ba duka dai wanda za ta san tayi ne sai Allah ya ce fa in aqanakum amma idan suka dawo suka yi muku biyayya suka ji tsoron Allah bayan daukan mataki na wa'azi tun a farko a wa'azin ma sai suka bari kun gane ko ko kuma a bangaren kaurace musu da kuka yi ta hanyar shimfida sai suka dawo suka bari kafin ma aje ga bugu shine sai Allah ya ce fa in aqanakum idan suka yi muku da'a suka yi muku biyayya to fala tabu alaihin nasabila ba ku da wata hanya ta bugu kun gane ko ko ta kaurace musu wato da za ku yanzu shikenan sun tuba sun bari to kuma sai ku kyale ba ku da wani abu da za ku aikata wanda yake ba daidai ba kenan kada fala tabu alaihin kenan ay taqlabuhunna kada ku nemi wata hanya ila darbihinna dangane da dukan su ko zulman ko kuma ku dake su kenan babu wata hanya da za ku nema ta bugun nasu ko ku zalunce su ko kuma ku buge su dan zalunci tunda sun muku biyayya kenan duk mutumin da zai wuce gona da iri ya bugi matarsa ba tare da haƙƙi ba to yayi zalunci ku gane ko saboda Allah ya ce fa in aqanakum idan sun muku biyayya fala tabu alaihinna sabila ba ku da wata hanya da za ku nema kenan kamar kada ku nemi wata hanya da za ku nema ku buge su dan zalunci to minne inna allaha lillahi allah kana aliyan kabira ya kasance madaukaki kuma babba allah subhanahu wa ta'ala idan da allah yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya baka fawa da karfi ko yace mazaje sune jagorori jagorori bisa ga mata ko ba haka ba shine ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje sune jagorori akan mata sune zasu shiga gaba mata su biyo baya duk gidan da ka ga mace ce a gaba namiji a baya to ba gida bane da nassin alqur'ani domin Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kenan duk namijin da ya sakaci baya iya kulawa da gidansa baya iya control din gidansa to ba namiji bane ba a musulunce shi yayi abun kunya domin Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa a gane ko kenan duk yadda zaka kai kokari ka zama kai ne mai fada a gidanka azartar ba a ce ba a shawara da mace ba ana iya shawara da ita akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara da matansa yayi zamantakewa da matansa zamantakewa masu kyau ba tare da girman kai ba ko kuma zaluntar su amma namiji shine ya kamata ya zamto yake magana wacce za a ba a gida ba mace ba kun gane ko shi yasa daga an ce wannan gida gidan ba na namiji bane gidan mace ne to an rusa gidan qur'ani ma yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dole ne maza su ne a gaba wannan falala kuma Allah ne ya ba wa maza ba dan wai ya tauye mata ba saboda Allah ya san matan suna da rauni ba za su iya jagoranci ba kun gane ko akwai abubuwa da Allah subhanahu wataala kowa da ya halice shi ya bashi irin aikin da zai iya akwai wani aikin da maza ba za su iya ba sai mata kun gane ko to haka nan kuma mata akwai abubuwan da yawa ba za su iya ba sai maza kun gane ko shi yasa Allah ya ce to bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita maza da matan tsakaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya fifita mazan akan mata shine Allah ya ce wa bima anfaqu kun gane ko ta hanyar abinda su mazan za su ciyar li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi falyunfiqu bima ataahu Allah ku ciyar mawadaci ma abocin wadata ya ciyar da wadata wanda zai da shi ya ciyar da abinda Allah ya azurta shi da shi kuma mata bai halatta su bijirewa mazajen su ba saboda abinda Allah subhanahu wataala ya wato tsara na cewa miji bai da shi hakuri ake shi miji in yana da shi ya bada kada ya yi maku bai kamata ba haka nan ita mace abinda miji ya dauka ya bata kattaraina wannan yana daga cikin bijirewa miji yana daga cikin sabon Allah subhanahu wataala yana kokarin ya bada iya kokarin sa kuma ba a godewa kuma Allah subhanahu wataala zai fushi da mai aikata wannan shi kuma in Allah ya hore kada ya matse kada ya mako shi ma ba a so domin kamar yadda ya tabbata Abu Sufyan matarsa ɗaya daga cikin iyalinsa suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka cewa mutum ne mai mako bai bayarwa kuma yana da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki diba gurgurdan ku dibi gurgurdan abin da zai ishe ku ku yi bukata to anan in dai gurgurdan abin da zai ishe su ne su diba amma banda yi wa namiji sata ki diba abin da har sai kin hada da na adashi ko ba haka ba wannan haramun ne su ma wancan an ba su fata wannan saboda bai bayarwa wanda zai isa kenan idan namiji har ya kasance haka to ana iya mace fata wata dauki iya abin da zai ishe su su yi bukatun su ba tare da ketare iyaka ba shi kuma namiji ya ji tsoron Allah ba sai an kai ga wannan mataki ba amma dai diyacce ta kai ta kawo maza su ne a gaba wato sama ga mata ta bangaren jagoranci ta bangaren wato tsayuwa da kulawa da tarbiya ta ƴaƴa da kuma ta tarbiyar su mata maza ne a gaba su ne za su yi jagorancin gida su za su faɗi abin da ya kamata amma duk da haka bai hana namiji ya zauna da mace ya shawara da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki shawaran matarsa lokacin da aka je wato aiki na ibada na aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su aske kansu suka yi jinkiri har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata sai da wato yi wa ɗaya daga cikin iyalinsa bayani cewa gashi mutane ba sa tsoron ina umartar su da abu su ƙi su aikata sai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara ta ce ka je ka aske kanka suka ga ka aske nan da nan za su je su annabi ya karɓi wannan shawara ya je ya aske kansa sai ga su na duka sun je kai tsaye sun je sun aske to kaga wannan shawara ce daga mace aka karɓe ta kuma ta yi amfani da sauran mawaƙif wanda mace za ta kawo shawara kuma a karɓa a samu nasara kun gane ko abinda ba a so Allah da ya halicce mu kowa da irin jiya mun karanta wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dukum bihi ba'dukum ala ba'd ko lirrijal nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu kada ku yi gorin ku goraci ku yi fatan wata falala da Allah ya ba wasu akan wasu maza da irin falalar da Allah ya ba su kuma matan da irin falalar da Allah ya ba su Allah ya tsara cewa namiji ya fi mace kwakwalwa wato wajen tunani da sanin ya kamata domin namiji yana gabatar da hankalinsa lokacin da wato al'amari ya zo su kuma mata suna gabatar da zuciyarsu shi yasa da yawa sai sun aikata sannan ka ga sun dawo kuma suna nadama mace suna iya ta cewa miji in ba za ka iya zama da ni ba ka sake ni yayin da ya ce mata ya sake ta kuma sai ta dawo tana kuka ta ce ya wulakanta ta ita ta ce fa a sake ta wata sai ta hada da zagi da cin mutunci to kaga suna gabatar da abin da ya zo a zuciya kai tsaye kun gane ko to shi yasa hatta za ku ga bangaren da Allah subhanahu wataala ya ce hatta shaida su zamto su biyu domin za ta iya yin hukunci akan abin da ta mance shi ta rantse da Allah ga yadda yake amma su biyu ne ɗaya wata kilba ta manta ba kun gane ko shi yasa Allah ya ce idan ɗaya ta mance fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra sai ta ce a wance ga yadda fa abin yake sai ta yadda sai a gyara kun gane ko to wannan shine da Allah ya ce mazaje su ne jagorori dangane da mata a bisa mata wato to mata su yadda da wannan hukunci ne na Ubangiji kada wani bayahudi ya zo ya hure mu kai ya ce wai ku da maza ku zama ɗaya wallahi ba za ku taɓa zama ɗaya ba ko da an ce mazan sun ce sun yadda a tafi aje a zauna mace da namiji ɗaya ne to a ce aje a gani wallahi ba zai yi ba ko da akwai wani malamin mu yana ba mu labari ya ce yana wucewa ta wani runway mace tana tare da riga ta ɗamara ko police ce ana tana kan moto dan abu kadan sai ta wuntsule ta fadi ka gani yanzu wannan ba aikin ta bane ta ara ne kun gane ko idan da namiji ne yace abun ba zai akwai da zai yi dubaru da karfi da yasa ba zai yi wannan faduwa yanayin jikin da Allah ya tsara ma ba ɗaya bane ba donan karfi duk macen da aka yi siffanta ta da karfi ai an tauye ta kun gane ko namiji shi ya kamata a sa ba shi sifa ta cewa yana da karfi kun gane ko a karfi ita mace wato a siffanta ta da ba ta da karfi shine ta cika mace kun gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da muka karanta cikin abubuwan da suke masu halakawa sai ya ce nene wa qazful muhsanatil ghafilat da yin kazafi ga mata waɗanda suke mu'minai ga falalu wanda ba su da wata dubara a ce mace ma ba ta da waye ba ta da dubara yabo ne fa lokacin da ake mana na Aisha kazafi daga cikin bayi waɗanda ɗan aikin ta akwai wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira guda yace mata me zaki ce dangane da Aisha sai ta ce ba abin da zan faɗa sai dai ita in ka bata ajiya tana bari ka bata ajiyar gari sai ta bari dabbobi su zo su ci kamar tana kamar kaga ta siffanta ta da ba ta da kula in tana da wani laifi shine in ka bata ajiyar gari za ta bari dabbobi su zo su ci kaga wannan gafala ce to wannan sifar tattun da ta yi ta ƙara mata matsayi ne da girma kama a siffanta mace da ba ta da wata dubara ba ta da wayo kwarai wannan quality ne ga mace hatta a addini amma mace a ce mace ne kamar maza a wannan abin tsoro ce mace ne kamar maza abin tsoro ce in dai ba addini ba aka siffanta ta da kamar maza ta zama abin tsoro inda za a siffanta ta inda Allah ya ce minal mu'minina rijalun nan a cikin mu'mina akwai maza to wannan maza ana nufin masu kokari cikin addini shine ake bayani amma a siffanta ki a ce kallabi tsakanin rawuna ana nufin al'amarin duniya ke ke iya dubara da wayo kiri-kiri kina kallon mutane kina iya haɗa ido da ido cikin idan namiji to ake a matsoro ce Allah ya mana sani to mata su sani ba za su taɓa zamtowa kamar maza ba ko da sun ƙifin Allah au an ɗaukar han kenan su yi haƙuri su zamto matan shine mutuncinsu maza su tsayi kuma da kulawa da su su ba su kulawa ta musamman ba tare da har sai sun matsu sun je sun nemi wato sun zubar da ƙimarsu ba ga waɗanda ba su kai sun kawo ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa bima ankum kenan namijin da ba ya iya ciyarwa kaga shi ma ba namiji bane bari kan mata su ce su aka su kadai aka yi magana akan to duk namijin da bai iya kulawa da haƙƙin matarsa ko bai iya ci da gidansa to shi ma bai zama namiji ba ka yi haƙuri ko menene in dai halal ne ko zuwa zaka yi bakin diran marshe ka dau buhun rogo inji wani malamin ya ce shi yafi komai nauyi yace shi an dora masa ba mutuwa zai yace to ko irin wannan ne ka je ka dauka ka wahala dan ka je ka kula da iyalinka yafi maka mutunci da ka bari matarka ita ce ko ɓaryarka budurwa wai su za su kula da gidanka kai yanzu tsakaninka da Allah idan aka ce kai namiji ne suka ce eh namiji ne aikinka ba ka tsayu da shi ba ka je ka kokari duk wani aiki na halal wanda ba saban Allah ba ka je dan ka kare mutuncin iyalinka Allah kuma sai ya taimake ka Allah ba zai wulaka saboda sanadiyar sai Allah ya buɗa maka dabba an kana kiwo ba ma mutum ba Allah yana tausaya maka saboda ita ya rufa maka asiri ballantana kuma iyali zamantakewa ta aure zama na ibada to ka gani kamata yayi maza su yi kokari su tsayu wajen kulawa da matansu abin mamaki sai ka samu wata ta zo ta ce mijinta ya fi shekara bai kawo musu abinci ba su suke kula da kansu kuma da kalan sai ka ji an ce wai ya karo aure to kaga wannan azzalimi ne kudin da zai karo aure ya je ya karo aure me yasa ba zai siyo musu abinci ya aje musu na shekara haƙƙi ne a kansa sai Allah ya tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyya dukkan nuku makiyaya ne kuma sai an tambaye ku dangane da kiwon da Allah ya baku wanda duk Allah ya sa yayi aure to ya zanto dole ne ya kula da wasu haƙoƙi huququz zawjiyya wato haƙoƙi na zamantakiya na aure dole kai ne bangaren addinin ta ka kula tana zuwa makaranta in ba za ka iya koyar da ita ba in ka zama kana da ilimin addini ba sai ka kai sai ta tafi wani waje ba to dauko ahkamus salat tsarki azumi da sauransu ibada duka ka san matarka ta iya da sauran ƴaƴanka in ba za ka iya ba to ka samu makaranta ko wata malama ta dinga zuwa gurin ta tana koyo karatu in gane ko ko wani malami wanda aka aminta da shi in gane ko haka ƴaƴanka in ba za ka koyar da su addini ba to wajibi ka nemo musu malami da addini wannan Allah sai ya tambaye ka shine na farko ba buhun shinkafa ba shi buhun shinkafa na biyu ne ko na uku ma dole ne kula da ibadarsu dole ne kula da lafiyarsu ba su da lafiya a kai su likita a duba su ko a nemo musu magani wanda za su samu su sha Allah ya kawo sauki abu na gaba dole ne a ci wato abin da duk Allah ya hore a ciyar da su da shi abu na gaba tufafi ka a basu cikin wulakanci na tufa babu tufan da za su sa su rufe jikinsu su suturce jikinsu iya abin da Allah ya hore ba sai an ku kuma ta ku ji tsoron Allah duk biki ku je ku dago sai an yi muku wani abin nan a in babu sutura wacce ko ta dade da suwa ko ba sallah bane a canza ka a ce kuma sai sallah in tufafi sun gaji a nemo tufa kun gane ko da sallah in akwai in babu a yi hakuri lokacin da Allah ya bada dama kun gane ko sai a yi
gaskiya ne
wannan shine ka tubatar da ita ta ciyar tabbatar akwai ruwa ka a dinga dai barin su cikin kunci ka a yi rayuwa wacce ba za a iya ba wato ta ƙarya kuma kada a yi wacce take ta kunci a yi ta daidai abin da Allah ya hore wannan shine abin da ya kamata a ji tsoron Allah kowa yana da haƙƙin da Allah ya dora masa ke kuma ki yi ƙoƙarin ki kula da mijinki ki kiyaye wato haƙƙinsa shi yasa Allah ma ya siffanta mata na ƙwarai sune qanitatun masu da'a ga Allah a farko sannan kuma suna biyayya ga mazajensu sifa ce na mata na ƙwarai shine salihat mata yan kirki sune qanitatun to ke ma an kin ji haƙƙin miji ko to ga naki haƙƙi ki yi biyayya ga Allah ki yi biyayya ga mijinki duk abin da miji ya umarce ki gare shi ki masa biyayya sai dai in ya zama sako na Allah ne ba za ki bi shi ba kenan ki masa biyayya sannan kuma ki tsare masa mutuncinki yana nan ko baya nan da Allah ya ce hafizatul lil ghaibi suna tsare abin da Allah ya boye shi wato wasu malamai suka ce al'aurarsu farjinsu ba sa zuwa su yi zina miji na nan ko baya nan kai ba wasu suka ce lilgaibi hatta su je su yi hira da wani je gaban mai kamiya tana washe mai baki dan ya mata arha duka wannan macen kirki ba ta yi ba ta yin wata magana mai daɗi wacce za a ji daɗinta sai da mijinta iyakaci ne kika je su yake faɗa magana kakki karya magana wani ya ji daɗi sai ga mijinki can wannan ita ce mata ta kirki ta ce hafizatul bima hafizahullah kun gane ko irin su ne wato hafizatul lilghaibi bima hafizahullah wato suke ɓoye abin da Allah suke kiyaye abin da Allah ya ɓoye kun gane ko Allah kuma wato ya kare su su ma sun yi kokari sun ba da gudunmuwa sun tsare mutuncinsu wa'annan su ne matan kirki kun gane ko amma sai Allah ya dawo akan matan da ba su da kirki sai ce wallati takhafuna nushuzuhunna wa'annan matan da kuke tsoron bijirewarsu kuke tsoron kangarewarsu wato sun zama kangararru su wato sun kauce wa hanyar da sun fita daga cikin sahun wa'annan da aka ce musu salihai kun gane ko sai Allah ya ce to ga yadda za a yi in mace ta bijire ta zama kangararra to abu na farko shi ma ba a ce a ɗau mataki ne sai aka ce fa'izuhunna inda tana da imani aka yi mata wa'azi me za ta yi sai ta gyara shine fa'izuhunna matakin farko a yi musu wa'azi sai a jawo hankalinta a ce wance to kin gane ki ji tsoron Allah zaman nan da muke yi da ke zama ne na ibada ba zama bane ba na al'ada Allah ne ya ce mu yi aure in ga tunda Allah ne ya ce mi mu nemi yardan Allah a cikin sa to ai kai ne kaza baka kaza baka ki yi hakuri idan Allah ya hore zan yi kai mata nasiha ka ji hankalinta ki ce idan kin ji tsoron Allah mun yi zamantakewar da aure ba mu san abin da Allah zai kawo mana na alheri ba ka dai mata ka ji hankalinta idan ta gyara to shikenan in bata gyara ba sai a tafi mataki na biyu Allah subhanahu wataala ya ce wahjuruhunna sai ku kaurace musu fil madaji'i ba wai ko gidan zaka bari ba ko ka canza daki daki ɗaya kai wata rumashin fuda guda amma ba wanda ba za a kusanci juna ba ko kuma ka ware ta ka shimfiɗa a kyale ta ka gani za a yi wata guda haka za a canza ko ba za a canza ba kusancewa jarabawa ce annabi sallallahu alaihi wasallama ta faru da shi sai da ya tafi ya bar musu gida ya koma masallaci ya yi wata guda ya ce ya tafi ya wata guda ya musu yaji ya kaurace musu ya dawo bayan kwana 29 sai suka ce a ai kwana 29 ne bai kai sai ya ce to ai wata dama na musulunci kwana 29
mace
in bai kai to kaga tunda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka waje ne ba za a yi ba sai kai hakuri kun ga su wancan matan Allah ke control din su kai tsaye da suka yi wani laifi Allah ya ce in ba su canza ba ba su gyara ba za a canza su duka kaga su wanda nassi yana sauka ya gyara su ya kimtsa su suka yi wa annabin Allah haka wanda ya fi kowa falala ya fi zama badaɗai na Allah subhanahu wataala lamba na farko wanda Allah ya fi so cikin halittunsa ya tafi din ma ya ce zai tafi ya bar musu gida ya ce sai bayan wata ɗaya zai dawo ya dawo bayan kwana 29 suke cewa sai ɗaya ta ce ya yi gaggawa zuwa ya ce to ai watan daman na musulunci kaga aka ba da karatu watan daman kwana 29 ne ko dai ya zama 29 ko ya zama 30 in ba a gan shi ba ne ake cika shi 30 to haka kai ma ba sai ka tafi masallaci ba ka zauna a gidan ana ganinka kuma ka ƙi kulata in tana da jin tsoron Allah tun da wannan fushin da kai Allah yana fushi da ita in dai akan gaskiya ne in mai tsoron Allah cewa za ta so mijinta sanadiyar shi Allah yana fushi da ita al'amuran ta taɓarɓare za ta yi sauri ta rarrashe ka ta ce to mai gida a yi haƙuri da Allah a zo a yi sulhu kun gane ko a gyara to kai wata in an yi hakan ma ba za ta bari ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam nashi da ike kin tsotsu ne da aka yi haka shikenan ko ta taɓa jin annabi ya daki wata mata bai taɓa duka ba ba a rawaito ba cewa annabi ya daki matarsa saboda me matan kirki ne kenan duk macen da kaga an dake ta in dai akan gaskiya aka dake ta to ba mata kwarai bace ba bata zama mace ba kenan ya kamata a mataki biyun ne ya kai karshe fa'idhuhunna wahjuruhunna a ce matakin karshe kai ko zagi bai kamata a ce an zagi mace ba macen da za ta kai miji ya zage ta bata kai mace ba in dai wato namijin na gaske ne shi ma ita to in dai ta zama na gaskiya ta gaske to katta kai a ce an zage ta ballantana a buge ta sai Allah ya ce wadribuhunna mataki na karshe kun ga a musulunci duka shine mataki na karshe amma yanzu in turawa suka tashi sai su dinga dauko nan ai gashi musulunci ya ce a buge mata daga yawa daga cikin nan ya mai ma sai kaga akwai inda in an je daura aure sai a ce banda bugu wai mutum wai dattijo sai ka banda bugu to kai yanzu da kake sha banda bugu wadribuhunna kuma ya za a yi da shi umarnin Allah za a bari sai a kyale ka kai dai ka bar malamai su yi bayani tunda kai baka sani ba ai da Allah ya ce wadribuhunna manzon Allah a sunna ya yi bayani ya ce darbun ghayra mubarrih duka bugu wanda yake ba mai cutarwa ba mai fidda jini ba wasu daga cikin malaman fiqh suka ce da aswaki to kai yanzu mata yanzu in ka bige ta da aswaki ne za ta yi dariya za ta yi a ka dan samu wata bulala doruna ka dan zazzabga mata a baya ta dan ji zafi yafi su wancan malaman da suka ce da aswaki yadda suka ce da aswaki a zamanin su matan in an buge su da aswaki suna gane an yi ba daidai wata dariya za ta yi ka bige ta da aswaki ka kara zuga ta sa za ta yi ma kai wata kila ya haukace malamai da suka faɗa su a kan amma dai kowane zamani tunda ba aya bace qararar ijtihadi ne tunda dai manzo Allah ya ce duka ba mai bata jiki ba to mu yanzu in ba da doruna ba bulala ba su gane sai a yi hakan ka a fasa musu jikin tsultsul su ji zafi kun gane ko a kafa banda fuska bala ta dribul wajha shi ma annabi ya hana saboda tsadar fuska ka aje ba wanda zai dauke kutubo ka ga wai mutum waya bigi matarsa nan ya kumbura nan ya fashe sai ka ce wani dan daba ka ga shi ma wannan ya wuce gona da iri a'a a baya haka a kafafuwa ba tare da jini ya fita ba wannan shine ke kuma dan Allah kake kai lokacin da za a buge ki
gaskiya
dan Allah Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ce ashe suna ji to ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon gyara sun ce amin fa in ata'anakum to Allah ma ya ce idan sun yi kun yi biyayya ga mazajenku sai ya ce fala tabu alaihinna sabila babu kada maza su kauce wata hanya ta cutarwa gare ku wato su kai ga bugun ku dan zalunci Allah ya ce idan kun yi biyayya to fala tabu alaihinna sabila kada a dauki wata hanya dan cutarwa a bige ku din kada a yi haka domin Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah lalle Allah kana aliyan kabira ya kasance madaukaki kuma babba kenan duk da an ce kun ga alaka farkon sura da karshen sura an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ko ba sune sama da mata ba sune masu jagoranci to kakkamance kai ma Allah shine sama da kai inna Allah kana aliyan kabira Allah ya kasance wato madaukaki kuma babba kenan in kai an baka girma waye wanda yafi kowa girma shine Allah kenan kai ma ana control ɗinka an ce ka jagoranci gida ka kula da tarbiyyar matanka da ƴaƴanka to kada ka wuce gona da iri kada ka yi zalunce su in ka zalunce su to inna Allah kana aliyan kabira Allah ya kasance madaukaki kuma wanda yake babba mai girma kenan idan kai ma ka wuce kai ma akwai wanda ya wuce ka shine Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa kada mu wuce gona da iri sai Allah subhanahu wata'ala ce
wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma innallaha kana aliman khabira
Allah subhanahu wata'ala ce wa in khiftum shiqaqa baynahuma ay wa in alimtum wato idan kuka ji tsoron kuka gano ya auliya al-zawjayn ya ku waliyan ma'aurata a yanzu nan Allah yana magana ne akan waliyan ma'aurata kamar yadda malaman tafsiri suka ce idan kuka ji tsoron wato sabanin da ke tsakanin ma'aurata ba zai kare ba ya kare to fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to ku tura ay fa arsulu ilayhima ku tura masu hukunci a bangaren namijin da bangaren macen wanda za su je su hada su biyu su tambaye su su yi musu wato hukunci ta hanyar yi musu tambayoyi da kuma yi musu nasiha shine fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ku tura masu hukunci guda biyu wato ta bangaren iyali wato na namijin wa hakaman min ahliha da kuma masu hukunci wa'anda suke ta bangaren ita mace in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma su wa'annan wanda za a tura mutum bi bangaren mace da namiji zaman za a duba masu imani masu ilimi mutanen kirki za a zabo kuma suna da wato fahimta ta addini to wa'annan din guda biyun da za a zabo in har mutanen kirki ne Allah ya ce in yurida islahan in har sun yi wato nufin gyara a zuwan nan kenan ba kowanne in yaje bangaren sa zai goyi baya ba a'a wa'annan dattijawa ne babu wanda zai goyi bayan bangaren shi kowa yazo dan ai gyara ne indare ko to in yurida islahan in har sun yi nufin gyara yuwaffiqillahu bainahuma to Allah zai sa albarka a wannan zaman yuwaffiqillahu bainahuma sai Allah ya datar da tsakanin ma'auratan kun gane ko wasu malaman haka suka ce yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai zatar da tsakanin su wa'annan ma'auratan wato ta hanyar su su ci nasara su wa'annan wato masu yin hukuncin cikin bangarorin guda biyu su ci nasara yi musu nasihar da za su karba kuma su karbi wannan wato gyaran da aka yi musu sai Allah ya datar da wannan aure ya zauna kun gane ko Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah lalle Allah kana aliman kabira ya kasance wato masani kuma mai bada labari dangane da abinda bayin suka aikata kene har idan wa'annan wa'anda aka tura din ba da nufin gyara suka ce ba to kenan Allah ba zai sa albarka a cikin wannan zama ba kowa ya je wato yana neman me nasa ya ci nasara ko kuma ya kar ya ce wane ne bai da gaskiya a bangaren mu ne aka zalunta so da yawa in mace ta zo ta faɗi magana a gida in uba ya zama dattijo ko da ya gano mijin bai da gaskiya baya ga yar tasa cewa shi ya miki haka bari mu je sai gano kunsa sai an mashi kaza an masa kaza a'a dakewa zakai a matsayin ka na uba ka ce ke hakuri ake da zama da miji ka kirawo shi ka ce ayi hakuri kama ba shi hakuri a gabanta amma idan suka tafi suka rabu sai ka kirawo shi daga baya ka ce na gano akwai wato matsala a gyara kaza a gyara kaza ba na so ta gane cewa ba ka da gaskiya kaga duk uban da yawa miji haka yawa mijin yarsa haka to wallahi wannan mijin in dai na kwarai ne ba dan tasha ba wallahi ya san ya girmama shi zai ji tsoron ma karo na bi a koma amma aikka ta zo ta ce maka yayi maka zalim musamman mace in ta danyi kuka ta yi hawaye wani kukan na ƙarya ne ta faɗa abin da ba gaskiya ba kai kuma ka ɗauka da zafi kawai ka je ka ci mutuncin miji wata ilma ka zo bayan an yi wannan ta baka kunya idan ka fusa ta mijin ya danna mata saki guda saboda haka ake so kai ya wuce ma an saki in sakin zai faru to yanzu sai ta riga ta baka kunya ta je tana yin waya da shi tana so ta koma kai kana can ka ɗau zafi ta kunya taka ka ci mutuncin miji kuma ta zo ta ce in ba shi ba sai rijiya mai zurfi ka gani shi yasa ka lallaba musamman wanda ma za a dinga ka masa shari'a tsakanin ma'aurata ya yi taka sansan wallahi matukar za ka goyi bayan bangare guda wallahi sai ka ji kunya duk yadda aka zo ka dinga ba da haƙuri ka ce to ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri kai ta yi musu nasiha matukar kana zuwa a kawo maka ka ce kai ba ki da kirki ko kai ba ka da kirki za su haɗe kansu kai kuma a baka a rami a'a tsakanin ma'aurata sai Allah wasu abubuwa bari da gobe ka bani kuna jina ko wato matukar za ka dinga wucewa da baka ɗauki bangare a tsakanin ma'aurata da yake a karatun zai zo akwai a kamaci za ka gaya musu saƙon alaram kun gane ko matukar za ka wuce gaba ka ɗau ɓangaranci to za ka sha mamaki wata rana tsakanin su wani abin wallahi ba za a taɓa gaya ma gaskiya ba za a zo a yi ta yin shari'ar ana ta yi sun an ƙi faɗa ma gaskiya abin da ke faruwa kuma ba za ka sani ba shi yasa to idan ka shiga kai gaba kai azarfaɗi ka yanke hukunci kai ɗauki ɓangaranci to wallahi za ka sha kunya a'a ku yi ta haƙuri kai ta musu nasiha kai ta musu nasiha har abin ya ɗore kun gane ko wannan shine abin da ya kamata mu faɗa a cikin wannan ayoyi ba wai don abubuwan faɗe sun ƙare ba wa'annan duka ja muka fassara muka ɗan faɗa abin da muka Allah ya hore mana mu kawo yanzu amma idan Allah ya kai mu gobe akwai ahkam tun daga kan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa zuwa wannan aya ta 35 wa in khiftum shiqaqa bainihima za mu ji me malamai suka faɗa akan zamantakewar ma'aurata da yaya kamata a yi in mun kare sai mu dora akan aya ita ma wacce take aya ce mai girma wacce ana mata laqabi da ayatul huququl ashara wa'budu llaha wala tushriku bi shay'a kenan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh